This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a rediyo nan lokaci, da fatan ana bukukuwan sallah lafiya. Yau Alhamis 11 ga watan Afrilun shekarar 2024, kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga kanin labaran duniya.
Isra'ila ta ce ta kashe 'ya'yan babban shugaban kungiyar Hamas uku maza a wani harin jirgin saman da ta kai Gaza. Switzerland tana shirin kiran wani taron kasashen duniya don neman sulhun ta tsakanin Russia da Ukraine. A Gabon, Krista sun taya musulmai farin cikin karamar sallah yayin da kasar take shirin share fagen mika mulki da shugabannin mulkin soji za su yi gafarar hula.
Kanin labaran duniyar kenan. To, tsohon shugaban limamin Katolika a Kamaru ya yi kira ga gwamnati da ta rika tabbatar da ana kare haƙƙin bil'adama a yankin awarin Ingilishin kasar. Za ku ji martanin da gwamnatin ta mayar masa. A jamhuriyar Nijar kuwa, rahotanni na nuni da cewa matsalar ɓatan yara ƙanana a sassan ƙasar na ƙara ta'azzara, musamman a 'yan watannin bayan nan. To, ko yaya girman wannan matsala take?
A gaskiya, yawan ɓatan yara a yanzu ya yi yawa, kuma yana tasowa daga gurin sakaci namu na uwaye. Sai ka ce ma ɗanka wai huta, je ka kai wasanka, yaro ƙarami ke ya bar ki huta, kuma in ya huto shi wannan yaron miki san ba ina zai tafi.
Kai da aka biyo mu za a ji ƙarin bayani. Muna kuma tafa da shirin domin iyali, wanda a yau shirin zai sake waiwayar batun matsalar tsaro a Najeriya, musamman kan abin da ya shafi garkuwa da mutane. Amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Masauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya, kuma da fatan ana bukukuwan sallah lafiya. Isra'ila ta faɗa jiya Laraba cewa ta kashe 'ya'yan babban shugaban kungiyar Hamas Ismail Haniyeh su uku maza a wani harin jirgin saman da ta kai Gaza, tana mai cewa dukkanin su 'yan bangaren mayakan kungiyar ne. Kazalika, an kashe jikokin Haniyeh su hudu a wannan harin, yayin da Hazim Amir da Muhammad Haniyeh ke tare da yaran a cikin mota a kusa da sansanin 'yan gudun hijira ta Nashati a birnin Gaza. Asali ma Ismail Haniyeh dan asalin garin Shati ne. Haniyeh, wanda ke gudun hijira a Qatar, ya samu labarin rasuwarsu ne yayin da yake ziyarar wasu Falastinawa wanda aka kai su asibiti a Doha, biyo bayan raunukan da suka ji. Ya tabbatar da mutuwar tasu cikin wata hirar da tashar Al Jazeera mai yada shirye-shiryenta ta satellite, yana cewa 'ya'yan nashi sun yi shahada a kan hanyarsu ta zuwa wato 'yanta birnin Kudus da masallacin Al-Aqsa. Switzerland ta faɗa jiya Laraba cewa tana shirin kiran wani taron kasashen duniya mai mahimmanci cikin watan Yuni da zimmar kawo ƙarshen yakar Ukraine da Rasha ta shafe shekaru biyu tana yi, sai dai ta kula cewa da ƙyar Rasha ta halarci wannan zaman sulhu. Taron, wanda za a yi tsakanin ranar 15 zuwa 16 ga watan Yuni a wurin shakatawar Burgenstock Resort a kusa da Lucerne, na iya janyo manyan jami'an gwamnati daga gwamman kasashe. Jaridar kasar ta Swiss Daily Neue Zürcher Zeitung ta ruwaito cewa akwai yiwuwar halartar shugaban Amurka Joe Biden da manyan kawayen Ukraine masu bata tallafi. To, sai dai kuma jami'an fadar White House sun ce ba a yanke shawarar kan wanda zai wakilci gwamnatin Amurka a wurin taron ba. Babban taron zai bi wani tsari ne da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky da ministan harkokin wajen Switzerland Ignazio Cassis suka shirya. Jakadan kasar ta Swiss ya ce sama da kasashe 100 ne za a gayyata wurin taron. A kasar Gabon, Krista sun taya musulmi farin cikin bikin sallar Idi, yayin da kasar take shirin tattaunawa a matakin kasa na tsawon mako a matsayin share fage ga shirin mulki ga shugabannin mulkin soji da za su yi gafarar hula. Sallar Idin da aka gudanar a jiya Laraba ya tabbatar da kawo ƙarshen watan mai tsarki na Ramadana. Waƙe na yabon manzon Allah kenan. da ake ji ta lasafika babban wato babban masallacin Libreville babban birnin kasa a kasar ta Gabon a jiya Laraba. Limamai sun ce daga cikin fararen hula kimani 700 da suka halarci sallar Idi a babban masallacin Krista ne waɗanda aka gayyace su domin a gudanar da addu'ar samar da zaman lafiya. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan bari mu leƙa Kamaru. Inda ake ta kace na ce bayan da tsohon shugaban limaman Katolika a ƙasar ta Kamaru ya yi kira ga gwamnati kan ta riƙa kiyaye haƙƙin bil'adama a ɓangaren 'yan awaren ƙasar da Ingila ta raina, kalaman da ba su yi wa gwamnatin daɗi ba. Ga Muhammad Awal ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoto da ya haɗa mana.
Tsohon shugaban limamin cocin Katolika na ƙasar jamhuriyar Kamaru, Christian Tumi, ya kira ga gwamnatin ƙasar da ta yi ƙoƙari na ganin cewa ta inganta haƙƙin bil'adama a ɓangaren 'yan awaren Ingilishin ƙasar kan irin yadda jami'an tsaro suke musgunawa mazauna jihohin guda biyu. Amma kakakin gwamnatin ƙasar kuma ministan sadarwa na ƙasar Kamaru, Isa Cirmo Bakari, ya mayar masa da martani.
S'agissant donc du cardinal Tumi, pour qui j'ai un respect, une admiration sans borne.
Muna baka matsayinka kuma muna ganin cewa kai ma ɗaya ne daga cikin iyayen ƙasa. Mu dai ba ma take haƙƙin kowa, sai dai muna buƙatan kare haƙƙin 'yan ƙasar mu ne daga hararin ta'addanci, kuma muna neman zaman lafiya a cikin ƙasar mu. Duk 'yan ƙasar Kamaru ba sa buƙatan a datsa ƙasar.
Je voudrais d'abord vous dire pour vous rassurer que l'immense majorité du peuple camerounais.
Ko da a 'yan ɓangaren masu amfani da harshen Ingilishin ma 'yan tsirare ne kaɗai suke nema a datsa ƙasar, amma kashi 90 cikin 100 ba sa buƙatar a datsa ƙasar tamu. Na tambayi Malam Zakari a matsayinsa na masanin siyasar ƙasar Kamaru ko maganan da Christian Tumi ya yi wa gwamnatin ƙasar ya yi daidai kuwa.
A gaskiya yadda ainihin shugaban ƙasa yake ɗaukan wannan abin ba haka ba ne. Kare ce sai da ƙarfi zai iya magance wannan matsalar. Kar manta cewa irin abubuwa kane yake haddasa wato yakin basa sa ƙasa ko kuma yakin kabilanci, saboda yana daga cikin kabilanci. Me yasa shi dai ɗan wato English ake acceptarwa, me yasa ba ainihin ɗan wato yaren Turanci ba, Faransanci ba? Bai haka nan kuma shugaban ƙasa kamata yi a matsayin sa na mai tunani ya zauna ya duba wannan al'amarin, kamata ya ce ya kira babban taro, taron gaggawa ma za a iya cewa, saboda Christian Tumi ya faɗi haka. Sai dai da ko wasu da maganarsa ya wato ya dame su, saboda su a matsayin su ba mutane ba ne masu kawo shugaban ƙasa shawarwari. Su dai shugaban ƙasa ya yi duk iya da abin da zai yi babu ruwansu, saboda ba su shugaban ƙasa suke ba, da suna son shugaban ƙasan da ya ba shugaban ƙasa su cewa ya kira taro a zauna 'yan awarin ma da ainihin gwamnatin ƙasar Kamaru.
In ba a manta ba dai, a shekarar 1960 ne dai Majalisar Ɗinkin Duniya ta haɗa zaɓen raba gardama a ƙasar a ɓangarorin guda biyu, kudanci da kuma arewacin ƙasar. An da arewacin suka zaɓi zama da ƙasar tarayyar Najeriya, kudancin kuma suka zaɓi zama da ƙasar jamhuriyar Kamaru. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Kama daga alakar su ta dashen bishiyoyin furanni na cherry zuwa kare kai tare, kasar Amurka da Japan sun yi bikin farin ciki da dadaddiyar dangantaka tsakanin kasashen jiya Laraba, yayin da shugaba Joe Biden ya karbi bakoncin Prime Minister Japan Fumio Kishida a fadar White House, wanda ya kawo ziyarar aiki da liyafar cin abinci. Shugabannin sun sanar da sabbin shirye-shirye a fannin kimiyya da tsaro, wanda ya kunshi inganta kawance wajen samarwa dakarun Amurka da na Japan wata cibiyar musayar bayanai, sabbin dabarun zuba jari da haɗaka a ɓangaren harkokin sama jannati, kirkirarriyar fasahar AI, quantum da makamashi. Sai dai kuma abin da suka fi mai da hankali a kai shi ne amfani da soji idan tauna tsakuwa da zimmar inganta haɗaka a ɓangaren sufurin kan ruwa a tekun kudancin China da ma kariyar sararin sama. An shiga kiraye-kirayen a kauracewa kamfanin kasuwancin sutura mallakin ƙasar China Shein, wanda ya yi fice wajen sayar da kayayyaki masu rahusa a faɗin duniya. yayin da musulmi a fadin duniya suke bukukuwan sallar Idi karama, wanda shi ake gudanarwa bayan kammala azumin watan Ramadana mai falala. Wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke jihar Chicago, Justice for All, ta yi kira ga musulmi, wato musulmi mata, su ƙauracewa sayen kaya daga kamfanin na Shein tare da alakanta shi da hannu a bautar da musulmi 'yan Rohingya a China. A taimaka a yada wannan sakon sosai don a ƙaurace ma wato Shein a wannan lokaci na bukukuwan Idi, abinda kungiyar fafutukar kare haƙƙin bil'adama din ta fallafa a shafinta na X kenan a game da gangamin da aka kaddamar don ceto 'yan Uyghur. Abin kunya ne mai wato wai a ga dubban mata, manya da ƙanana, suna sayan hijabai daga kamfanin Shein duk da irin sanin da ake da shi cewa dugumin 'yan Uyghur suke kayan.
A gaida Aisha Ma'az da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, a jamhuriyar Nijar, batun yara ƙanana da basu mallaki hankalin kansu ba ya zama wata babbar matsala da wasu biranen ƙasar ke fama da ita. A lokuta da dama yaran da aka tsinta akan kai su gidajen masu unguwanni ne idan wato gidajen rediyo da kan sanar da tsintarsu suka gaza samun iyayen yaran ko 'yan'uwansu. Lamarin da wasu masu tsokaci suke ɗora laifin akan iyaye mata, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Tamar Abari ta haɗa mana daga Damagaram.
A nan dai kowace safiya da Allah zai yi, sai dai in baka kunna rediyo ba, za ka yi ta jin cigiyar yara, al'amarin da yake tada hankalin al'umma matuƙa. Na leƙa wani gidan rediyo, wato rediyo amfani, inda na zanta da mai kula da sanarwa Malam Lawan Ya'u, yake shaida min yadda suke fama da wannan cigiya ta ɓacewar yara.
Gaskiya yara suna yawan ɓacewa a nan garin Damagaram, musamman ma yara 'yan kimanin shekara 6 abin da ya ƙasa. Wani abun mamaki, za ga yaran da rarrahe ne ke koyo kuma za a ka sanarwar ya ɓace, akasari ma yanzu su suka riƙa yin yawa ƙasa da shekara 2, a ce yaro mai shekara 2 ya ɓace. Amma cikin iko Allah, dukkan sanarwar da ake na yara akasari ana samu. To a yanzu daga wannan yara masu ƙasa da shekara 2 da shekara 6 abin da ƙasa, sai almajire. Almajire kullum an ka sanarwa ta almajire ba ta kilguwa.
Mafi akasari kuma ana danganta ita wannan ɓacewa ta yara da sakaci na iyaye, musamman ma iyaye mata, kamar yadda waɗannan mata da na zanta da su suka shaida mu.
Sunana Hadiza. A gaskiya yawan ɓatan yara a yanzu ya yi yawa, kuma yana tasowa daga gurin sakaci namu na uwaye. Sai ka ce ma ɗanka wai huta, je ka kai wasanka, yaro ƙarami, ke ya bar ki huta. Kuma in ya huto shi wannan yaron miki san ba ina zai ta yi. In ya ta yi kuma sai bayan ya ta yi a huto ana neme-neme. Mafi akasarin ji gashi yake kawo rigima tsakanin miji da mata.
Sunana Maryama. Wallahi kun yi gaskiya, kwana biyu abu ya yi kamari. Baka taɓa wuni guda ba, baka ji ba gobe ni ke dewa. Amma ni dai gaskiya ina ganin laihin uwaye ne, mata laihinmu ne. Saboda mace ita ka sani da kula da gida da kula da yara. Shi namiji da sai ya yi sallama da kai, ya ta yi neman abincin baki, shi kuwa ta yi neman aiki, ya ta yi aiki. Amma sai ka gani wata uwa daga ta ba ɗanta kari, in ya ku tabar ta ƙara neman shi.
A koyaushe aka samu yara ɓatattu, idan aka yi sanarwa akan miƙa su ne ga gidajen masu unguwanni. Hakan ta sa na leƙa gidan Muhammadu Ali Yaro, Barima na unguwar Ali Yaro, inda na samu gida cike da yara sun kewaye Barima.
Me sunanka?
Abdul.
Abdul.
Ta kuma yadda hirar ta mu ma ta kasance.
Wallahi wannan abubuwa haka muka sha daga da su, muke kuma sha muna cikin shi a yanzu. To a yanzu da ɗan dama kaɗan yanzu, amma a watan baya da watan wancan na baya gaskiya ba adadi. A kullum ana kawo mana yaro 10, yaro 15 wanda ya ɓace nan gida. Kuma wa'innan wanda kike ji ana yin sanarwa, galibi nan gidan ne ake kawo yaran a tsare su, ko kuma daga komisariya, in an kai su komisariya sai a ɗauko su a kawo su, ko kuma an kai su jandarmeri wani gamin sai a ɗauko su sai a kawo su nan gida. Mu mu kula da su wanda Ubangiji Allah ya sa uwayensu suka zo, ko kuma waɗanda suka kawo su garin, sai mu ɗauka sai mu ba su, mu maida musu.
To yanzu mai unguwa, menene kiranka zuwa ga al'umma da ma sauran ma'aikatu da kuma kamar kungiyoyi?
To waɗansu ma'aikatan gode musu zami, misalin kamar su Soraz, taimakon da suke bamu a gaskiya yana huce mu haushi kuma yana sa mu muna hutawa muna barci. Muna kira ga al'umma Annabi wanda di yake da hali wanda zai iya taimakawa. Amma tun da ba helalle waɗansu ma waɗanda suka shiga wata matsala kamar baki wanda ba su da inda za su sauka, nan ake hankado mu musu, a kawo mu musu kwana biyu, kwana uku, sati, duk mu zan mu kula da su.
Iyaye su ne ke da nauyin kula da yara kamar yadda addini ya tanadi. Ustaz Abdulrahman Saddi ya mana ƙarin haske akan haka.
Manzala sallallahu alaihi wasallam ne yace kowa an bashi kiwo kuma za a tambaye shi abinda aka bashi kiwo akai. Dan haka bayan bayane sai yake cewa iyaye kenan an ba su yara, waɗannan yara za a tambaye su dangane da kula da suka musu. Hakikanin zance an kika lura addinin musulunci kamar ya raba kamar mu ce mas'uliya ko kuma nauyi gida biyu. Shi namiji an dora mishi nauyin ya je kawo abinda za a kula da gida, amma kuma ita mace kenan kamar an daura mata nauyin kula da gida.
Da fatan al'umma da masu hannu da shuni za su taimakawa irin su mai unguwa Muhammadu Ali Yaro da ke daukan nauyin waɗannan yara da ba a san inda iyayensu suke ba. Tamar Abari, murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
To a gaida Tamar, za a iya zuwa shafinmu na voahausa.com a lalubo shirin yau da gobe domin sauraron cikakken rahoton na batun yara a Niger. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu karfe 1 dare ne da kusan minti 16 a nan Washington DC. Masu sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar za su iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. kazalika a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu kuma ga shirin domin iyali.
Ya Allah, ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka ton ka hoy ba.
Idan al'umma za su yi wani abu to sai gwamnati ma da kansu an samu wanda zai dage wani abu.
Duk waɗannan makarantu da majami'ai ai ɗorawa suke kan wani abu da tarbiyyar da mutane suka samu a gidansu.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Al'umma musulmi, barka da sallah, da fata an yi sallah lafiya. Idan kuna biye da mu kafin mu haska fitila kan cin zarafin iyali, mun gayyaci Burgediya Janar Sani Usman Kuka Shika mai ritaya, tsohon daraktan hulɗa da jama'a kuma mai magana da yawon sojan ƙasa na Najeriya, da kuma Madam Tasin Digata wadda aka yi garkuwa da ita har sau uku, da nufin nazarin matsalar tsaro da ta'addabi al'ummar Najeriya, lamarin da ya haifar da kuma baya ainin da kuma tauye rayuwar al'umma. Na tambayi Madam Tasi rawar da al'umma za ta iya takawa a yunkurin shawo kan wannan matsalar, ganin yadda makon jiya 'yan bindiga suka kashe kimanin jami'an tsaro 30 a jihar Niger. Sai ta bayyana cewa
wannan rawar sai an hada ta guda biyu, da al'umma da gwamnati. Najeriya mun kai wani wuri da ni a cikin duk shekaruna ban ga inda muka samu kanmu yanda muka fito yanzu ba. Ya zama rayuwa kowa kamar ana ta kai ta kai ne kawai. Al'umma ba ruwan kowa da kowa, an fara zaman yanda aka ga dama, ba wanda yake bin yanda aka yi tsari a cikin a Najeriya gaba ɗayan shi. Kowa yanda ya ga dama haka zai shimfiɗa shi. Ina ga za a fara, idan al'umma za su yi wani abu to sai gwamnati ma da kansu an samu wanda zai dage wani abu. Maganan corruption da aka muka samu kanmu a Najeriya, da ba wanda yake ji da kowa da komai, ina ga shi ne babba. Al'umma ma da kanta an ka kawo magana za su ce haka ake daga sama, haka ake daga ko'ina. A cikin aiki da nake yi, abu guda da na ɗauka ya kamata a fara yi yanzu ma shi ne a fara renon 'ya'ya na Najeriya. Idan ba mu shirya mu renon 'ya'ya da za su zama wani abu nan gaba a Najeriya ba, ban san ko za a samu wannan country kuma ba. Because idan za mu bi manya ne kawai da cewa ko makwabta ko al'umma ko waɗanda suke aiki tare kamar mun riga mun yi nisa da nan. Amma zan iya cewa abinda za mu yi shi ne, watakila mu koma da kauna irin ta gaskiya, a cire maganan kabilanci, maganan addini, maganan kowa yana so ya taka wani ne ya yi girma ya samu abinda wani bai da shi. Idan muka ci gaba haka, to ba zai yi mana daɗi ba. Al'umma gaba daya a koma wurin malaman addinai, a koma wurin gwamnati, a zauna tare a hada kai a duba. Watakila idan aka yi haka, idan al'umma suka iya yin haka, wani abu zai fito. Kwanan nan wani ya zo shi ya gudo daga Maiduguri ne ya dawo Jos da zama. Annan Jos din ma aka yi garkuwa da shi. Ya shiga bai wata shida ba, iyalin shi ma ba su gama zuwa ba. Kuma a can kidnapper suka ce mishi gwanda ma ya koma inda ya fito, domin yan anguwansu ne, which is al'umma, muna maganan al'umma kenan. Yan anguwansu ne suka ce wai don me ya gama gini a cikin wata kadan kawai ya shiga, in ba dai kudi ya mishi yawa ba ko kuwa barawo ne. Ya sai da gidan shi ne ya zo ya yi wannan da sauri haka, amma yanzu an kore shi. So shi ba gida ba Maiduguri, shi ba gida ba Jos. Domin yan al'umman da yake zama da su sun sa an yi garkuwa da shi, kuma sun kiya zauna. So ina ga sai mun sake warwarewa mun duba, ban san wani ma'aikata ba ne za su yi mana wannan. Wa zai koyar da 'yan Najeriya wai a koma a gane cewa addinin nan fa ta Ubangiji ne, da kowa zai ba da sakamakon abin da zai iya yi. Kuma idan mu al'umma ne, to ya kamata mu rike hannun juna, mu tallafi juna, mu taimaki juna inda za mu iya. Ba maganan yare da ko daga ina aka fito. Amma yau duk ana ta zaman doya da manja ne. Mu koma ga yadda mu zama 'yan Najeriya nan da da muka san kanmu. To jana'a wani abu na biyu da na ga cikin al'umman Najeriya kuma baki sun yi mana yawa. Kamar akwai da yawa a Najeriya da ba su a cikin al'umman Najeriya da ba 'yan Najeriya ba ne. Don haka ko ta tafasa ta ko ne ba damuwa in ya so ta kife. To ina ga maganan su borders na Najeriya ma gwamnatin mu sai ta yi wani abu, domin ko da waɗansu sun shirya su, mu 'yan Najeriya ne muna so yayi kyau. Sai waɗanda suka zo baki kuma suka ga kawai a yi ne a lalata ƙasa a tafi in za a tafi. Ina ga baya taimakawa a kare duba borders na Najeriya, ko da shiga makamai ne da waɗansu abubuwa haka, a san yanda za a tsaye da ita don al'ummarmu za ta yi kyau.
To general, dangane da batun waɗannan baƙi da take ambato, akwai waɗanda ma suka nuna cewa har wannan rajista ta hukumar zaɓe, akwai waɗanda ba 'yan Najeriya ba ne, ba 'yan ƙasa ba ne, su sun san haka, waɗansu sun san da haka, amma suka samu suka yi rajistan a matsayinsu 'yan ƙasa 'yan Najeriya suke da katin zaɓe. Banda haka kuma akwai waɗanda suke zargin cewa jami'an tsaro suna amfani da wannan rashin tsaron ne su azurta kansu. Dan akwai waɗanda ake ambato ma ya ambaci cewa idan aka kai ka jiha kaza ba kai arziki ba, to ba za ka taɓa arziki ba a rayuwarka, saboda an maida kamar yadda su masu garkuwa da mutanen nan suke maida wannan sana'a, haka kuma ake ganin waɗansu jami'an tsaro sun maida wannan wahalhalu da mutane ke fama da shi na rashin tsaro a matsayin hanyar azurta kansu. Ya kake ganin wannan lamarin? Ina gaskiyan haka?
Wasu abubuwan su da kika faɗi su suka taru suka yi tasiri kan hakan nan. Ba dan komai ba, mun yi magana da kimiyya ta zamani. Amfani da kimiyya ta zamani shine, yanzu misali kusan shekaru biyar da suka wuce lokacin da muka yi karatu a makarantar horarwa ta Jos, wato National Institute for Policy and Strategic Studies. Wannan makarantar duk shekara shugaban ƙasa ne ke ba ɗalibai 66 lokacin, amma yanzu har ma sun kai kusan 99 aiki cewar su binciki wata matsala kuma kawo shawarar da yanda za a yi maganinta. A lokacin mun tuhumci community policing da kuma tsaro na cikin gida, wato internal security framework na Najeriya, policy options and implementation strategies. Mun je ma'aikatu na gwamnatin tarayya kusan 40, sannan mun je jihohi 12 na ƙasar nan. A ƙasashe na Afirka mun je guda 6, wasu na duniya mun je guda 6. Bangare na mun sha ɗaya mun tafi ƙasar Italiya, da muka duba abu ɗaya da hito fili shine kuma ba na je kamar kasashe irin su Costa Rica a duk duniya akwai kasashen da ba su da sojoji amma an babu kasar da ba ta da yan sanda hatta ba tukan inda kwabaro mai yake to kinga aikin dan sanda yana da muhimmanci sannan kuma muka zo muka ba da shawara ya za a yi game da zancen community police musamman ma kaman yanda muka gani a kasar Ghana da wasu kasashe da Swaziland da dai makamantansu aka ba da shawarar kaka abin ya sha kai to a hakikanin gaskiya mun ga yanda kimiya kaman misali dan sanda guda ɗaya motar shi ba abin da ba ta da shi a kayan aiki akwai kamera akwai komputa akwai waya akwai menene iyaka lambar mota kawai za a gani lokacin da ya yi kira headquarter ba wai sai ka je charge office ba za a turo mashi ko me ake bukata da address da hoto da menene da lambar driving license din wannan mai wannan mota to da Allah ya sa mun yi amfani da haka kin ga waɗannan abubuwan ba za su faru ba yanda za a sami bakin haure su zo su nemi takatin yan kasa sannan kuma sai kasance akwai bata gari a cikin ma'aikatan waɗanda su ba abinda suka tasa sai cin hanci da rashawa ko kuma sai abin duniya to kuma wannan abubuwan ya gadar da rashin horaswa dan galibin sai kiga mutum yayi nisa a aikin kwas nawa yaje ina yaje karatu duk babu haka nan yake kayan ki ce ko ya zama wani to kuma bai san makaman aikin ba duk waɗannan abubuwa su suka taru suka yi tasiri
to yau ma lokaci ya kwace mana sabili da haka tilas mu jabirki nan sai mako mai zuwa mu ji yadda al'umma da hukumomi za su iya hada hannu wajen shawo kan wannan lamari muna godiya ta musamman ga bakin namu Brigadier General Sani Usman Kuka Shika da Madam Tasinta Gata sai kuma Dadi Balawi daidai da sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata
kuma Allah yanzu kuma ga wannan somin tabin
abin da yasa gwamnati ta dauki wannan matakin na ta sanar da mutane dan saboda a dauki matakai ne na riga kai saboda ko wani karin magana da zan maimaita maka wanda ake cewa in kaman na zaman in dan gemin dan uwanka ya kama da wuta aka ce shahawa na karuwa kenan mu bata zo ba gare mu amma muke so mu dauki matakai wanda kar ta zo
to sai a biyo mu an jima a shirin mu na rana inda shirin lafiya uwar jiki zai duba wannan maudu'i kan yadda Niger take daukan matakan kare shiga cutar zazzabin lassa daga Nigeria yanzu ga labarin duniya a takaice
Fatakaicen Isra'ila ta faɗa jiya Laraba cewa ta kashe 'ya'yan babban shugaban kungiyar Hamas Ismail Haniyeh da su uku maza a wani harin jirgin saman da ta kai Gaza tana mai cewa dukkaninsu 'yan ɓangaren mayakan kungiyar ne. Kazalika an kashe jikokin Haniyeh su hudu a wannan harin yayin da Hazim Amir Muhammad Haniyeh ke tare da yaran a cikin mota a kusa da sansanin 'yan gudun hijira na Shatti a birnin Gaza. Hasadima Ismail Haniyeh dan asalin garin Shatti ne. Switzerland ta faɗa jiya Laraba cewa tana shirin kiran wani taron kasashen duniya mai mahimmanci cikin watan Yuni da zimmar kawo ƙarshen yakar Ukraine da Russia ta shafe shekaru biyu tana yi. Sai dai ta kula cewa da ƙyar Russia ta halarci wannan zaman sulhun. Taron wanda za a yi tsakanin ranar 15 da 16 ga watan Yuni a wannan shekarar wato a wurin shakatawar Borgenstock resort a kusa da Lucerne na iya janyo manyan jami'an gwamnati daga gwamnan kasashe. A kasar Gabon, Krista sun taya musulmi farin cikin bukin sallar Idi yayin da kasar take shirin tattaunawa a matakin kasa na tsawon mako guda a matsayin sharar fage ga shirin miƙa mulki da shugabannin mulkin soji za su yi ga farar hula. Sallar Idin da aka gudanar a jiya Laraba ya tabbatar da kawo ƙarshen wata mai tsarki na Ramadana. Kama daga alakar su ta dashen bishiyoyin furanni na cherry zuwa kare kai tare, kasar Amurka da Japan sun yi bikin farin ciki da daddadiyar dangantaka tsakanin kasashen jiya Laraba, yayin da shugaba Joe Biden ya karbi bakoncin Firaministan Japan Fumio Kishida a fadar White House wanda ya kawo ziyarar aiki da liyafar cin abinci.
To masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai an jima da misalin karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da 17 kenan agogon Ghana za ku ji maimaicin wannan shirin idan Allah ya kai mu. kada manta muna nan a kodiyoshi a shafukanmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatarwa da Daji Balawi da haɗa mana shirin sai injiniyanmu Jimmy Cook, ni Mahmud Lalo ne ke cewa da fatan za a ci gaba da bukukuwan sallah lafiya.